Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abin nan yayin da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan za ku iya samun mu a koda shi kuke so a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau Juma'a 11 ga watan Agustan shekarar 2017. Muhammadu Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato birnin safe kenan agogon Ghana amma karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
To Sakatare General din Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ya kadu da yadda wasu ƴan fasakorin bakin haure suka nutsar da su cikin ruwa da gangan a daura da gabar kasar Yemen. Mutane akalla uku sun ji rauni a jiya Alhamis bayan da wata mota makare da bama-bamai ta tarwatse a Mogadishu babban birnin kasar Somalia. Sannan shugaban Amurka Donald Trump ya dada tsananta matsayinsa kan Koriya ta Arewa jiya Alhamis.
To a Najeriya iyaye abin nan Maiduguri na ci gaba da tsokaci kan zargin da hukumomin kasar suka yi na cewa wasu daga cikin iyayen na sadaukar da iyayensu mata ga mayakan Boko Haram domin kai hare-haren bama-bamai.
Mun dai ba mu tsamman akwai mutumin da shi ba dan Boko Haram bane ko kuma bai da alaka da Boko Haram a duk cikin masifan nan da yake ya dauki yaron shi ya bama ɗan Boko Haram.
To ko me ke sa ake samun yawaitar fadan ƴan daba da fashi da makami da suke kai ga asarar rayuka a wasu ungwanni a binnin yamai na jamhuriyar Niger?
Duk kaga an yi kashe-kashe tsakanin samari to ku tabbata waɗannan an hatauci miyagun kwayoyi ne.
Za ku ji ƙarin bayani sannan Jumai Ali na nan tafa da shirinta na lafiya amma duka sai kun sha labarin duniya.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Sakatare General din Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ya kadu da yadda wasu ƴan fasakorin bakin haure suka nutsar da su da gangan cikin ruwa daura da gabar kasar Yemen. Bakin haure kusan 300 daga kasashen Habasha da Somalia aka watsar da su cikin ruwa daga wasu jiragen ruwa biyu a ranakun Laraba da Alhamis. Hukumar kula da masu kaura ta kasa da kasa ta ce akalla 66 daga cikin bakin hauren ruwa ya ci su, kuma waɗanda suka rayu sun bisne yawancin matattun a cikin wasu kaburbura marasa zurfi a gabar Yemen da ke lardin Shawwa da ke kudancin kasar. Har yanzu ba a san inda 65 daga cikinsu suke ba, kuma waɗanda suka rayu sun zaɓi barin gabar. Mai magana da yawun Guterres ya faɗi jiya Alhamis cewa Majalisar Dinkin Duniya na mai jaddada cewa wajibi ne al'ummar duniya ta ba da himma ga batun hana aukuwar tashe-tashen hankula da kan sa mutane da dama yawan ƙaura waɗanda al'amuran kan jefa su cikin haɗurra.
Mutane akalla uku sun ji raunuka jiya Alhamis bayan da wata mota makare da bama-bamai ta tarwatse a Mogadishu babban birnin Somalia. Hukumomi a Somalia sun ce mota ta tarwatse ne akan titin Makka Al-Mukarrama mafi cike da hada-hada a birnin na Mogadishu ƴan mintoci bayan da jami'an tsaro suka tsaye da motar. Wani jami'in gwamnatin Somalia wanda ya buƙaci a sake sunansa ya faɗa wa muryar Amurka cewa an daƙile harin bayan da jami'an tsaron da ke bin motar suka hana ta ci gaba da tafiya. Jami'in gwamnatin ya kuma ce har yanzu ba a san ainihin inda wato aka yi niyyar kai wannan hari ba.
To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya dada tsananta matsayinsa kan Koriya ta Arewa jiya Alhamis, yana mai cewa muddin Koriya ta Arewar ta takalo yaki tofa ta bakinsa sai sun ga abin da ba su taba tsammanin na iya faruwa da su ba. A gargadinsa na baya-bayan nan mai cike da gurnani, Trump ya ce wataƙila ma kashedinsa na farko inda ya yi barazanar babbake kasar ta ƴan communist da wuta mai azaba saboda shirinta na nukiliya, watakila tsananin kashedin bai kai yadda ya kamata ba. Da aka tambaye shi kowane irin kashedi kuma zai yi da zai fi na farkon zafi, sai Trump ya gaya ma manema labarai a gandun wasan golf mallakinsa wanda ke Bedminster na jihar New Jersey cewa za su gani ya kamata Koriya ta Arewa ta shiga taitayinta, idan ba haka ba za ta shiga irin rigimar da ƙasashe kalilan ne kawai suka taɓa shiga a duniya. Trump ya yi magana 'yan sa'o'i bayan da Koriya ta Arewa ta ce tana gab da kammala shirye-shiryen ƙaddamar da hare-haren makamai masu linzami guda hudu kan ruwayen da ke daura da gabar yankin ƙasar Guam mallakin ƙasar Amurka, wanda shi ne na baya-bayan nan a takallar da Koriya ta Arewa ke yi a cacar bakarta da Amurka.
Gwamnan jihar Louisiana John Bel Edwards ya kafa dokar ta ɓaci bayan da ambaliyar ruwa ta game birnin New Orleans a wannan makon saboda lalacewar tsarin famfo. Edwards ya ba da sanarwar jiya Alhamis mai cewa za a fara makara idan aka samu ƙarin ruwa mai yawa a yankin fiye da yadda ake zato a cikin 'yan kwanakin da ke tafe. Ya ce ya kafa dokar ta ɓaci ne a matsayin rigakafi da zumar yin ɗamara ko da ambaliyar za ta ƙaru a cikin birnin na New Orleans. Wannan al'amari na akwai ne a wani mawuyacin lokaci musamman ma ganin cewa ana cikin tsakiyar kakar makwaciyar guguwa. Magajin garin birnin Mitch Landrieu ya ce hukumar birnin za ta shigo da wasu ƙarin janaretoci saboda ƙarfafa waɗanda ake da su a yanzu, kuma yana ganin cikin kwanaki biyu masu zuwa za a girke su.
Wani haɗarin motar bus a yankin tsakiyar China ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 36 kuma wasu 13 sun samu raunuka a lardin Shenzhen a cewar hukumomi. Motar ta taso ne daga Shenggu headquarter lardin Shushan da ke da daren jiya Alhamis, inda ta doshi birnin Longyang da ke lardin Henan. A cewar 'yan sanda, gab da tsakar dare sai motar ta yi karo da katangar hanyar ƙarƙashin ƙasa da ke Qinling, wanda shi wani ɓangare ne na babbar hanyar Jiang zuwa Hanzhong. Rahoton kafar labaran gwamnati ta Xinhua bai yi bayanin ko haɗarin ya kuma shafi wasu motoci ba. An fai samun haɗurra a kan manyan hanyoyin China saboda yawan gudu da kuma a direbobi marasa haƙuri waɗanda yawancin lokuta ba su barin isasshiyar tazara saboda yiwuwar jan birki kwatsam a kan hanyar mai cike da ababen hawa. Tsurin hanya kan yi sanadin mutuwar mutane wajen 260,000 a biranen China kowace shekara.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da fatan za a yi mana wannan wato aikin gafara dangane da wannan dan tangarda da muka samu. Za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya, inda iyaye a birnin Maiduguri da ke jihar Borno a arewa maso gabashin ƙasar ke ci gaba da tsokaci kan zargin da rundunar sojin Najeriya ta yi na cewa wasu iyaye na ba da 'ya'yansu mata ga 'yan ƙungiyar Boko Haram domin a yi amfani da su wajen kai harin ƙuna bakin wake. Rundunar sojin Najeriya ta yi zargin ne a ƙarshen makon da ya gabata, zargin da iyayen suka ce ba shi da tushe ballantana makama. Daga birnin Maiduguri ga rahoton Haruna Daudabiyu.
Ganin cewa wannan batun da ya shafi al'umman arewa maso gabashin Najeriya, kuma akan aiwatar da kunnan bakin waken ne mafi yawa a birnin Maiduguri, hakan ya sa ne nemi jin ra'ayin wasu iyaye game da yadda suka ɗauki wannan sanarwa. Ga dai abinda wasu suke cewa.
Abinda shugabansu ya faɗa, a yadda kowa ya sani a yanzu ya waye, ya san menene manufan Boko Haram kuma menene aƙidansu, ba wani ɗansa da nake gani da yake da rai in ba taɓaɓɓe ba ne ya ɗauki ɗansa ya ba Boko Haram ko wani shugaban Boko Haram a je kuma a yi ƙunan wake a kashe masa ɗa da wani ƴaƴa ko ƴa ko ɗa ko ƴa. Ban amince da wannan ba, kawai ni nake tsammani shi tun da yanzu sojoji sun yi kura yanzu nan akan wannan yakin, kuma shi ga shugaban sojoji Buratai ya bada wurin kwana 41 akan cewa a kamo shi ko da rai ko a mace, to shine naga yake yin propaganda kawai da ya ja ra'ayin jama'a akan abin da sojoji ko yan tsaro suke yi.
Wanda ba mu tsamma akwai mutumin da shi ba dan Boko Haram bane ko kuma bai da alaka da Boko Haram a duk cikin masifan nan da yake ya dauki yaron shi, ya bama yan Boko Haram su je a sa musu bom a jiki suna kashe dan adam. Mu dai muna ganin wannan maganan dai kawai yayi maganan shi ne kamar propaganda, amma bare taba yuwa mutumin da ya sha wuya an kore shi an kona mai gidaje ya je ya dauki yaron shi ya bama yan Boko Haram suna kashe mutane ba. Mu dai kawai ba mu abin nan da wannan maganan ba.
A gaskiya mun ji wannan bayani amma kuma dai ba mu yarda da wannan maganan ba. A zaman ko kai musulmi ne ko ma dai ba musulmi ba, ko kai a ce addini ga Kirista ne, ka haifi yaro ka sha wahala ka rayar da yaro, yaro ya tashi, ba zai taba yiwa wai ka dauki yaronka ka ba Boko Haram, ka san cewa za su je su yi kunar bakin wake ne gaba da danka ko yarka, ba zai taba yiwa bane.
Gaskiya wannan al'amarin akwai ayan tambaya akai, don ina gani yawan waɗanda ake kamo su wanda suka kubuce a hannunsu, za ka ga yawanci waɗanda suka sato ne suka yi amfani da su. Ina gani zai wuya ɗan Boko Haram kanshi ya bada ɗanshi a wannan abu, belle a ce wani wani yanda yana gari ya bada ɗanshi. Su kansu in ka duba yawanci waɗanda ake kamo su wanda sun zo da shi an kunce da sauransu, za su gaya maka an sato zuwa gari kaza zuwa kaza.
Ɗaya cikin biyu ne, ko dai Boko Haram din sun shiga cikin gidan sun kwace dan da karfi, ko kuma a'a shi din shi da kanshi Boko Haram ne mai rikakken ra'ayi na cewa dan sheje wannan abin.
Wasu iyayen yara da ke birnin Maiduguri kenan ke bayyana ra'ayinsu game da batun da zargin rundunar soja ta yi na cewa wasu iyayen kan miƙa ƴaƴansu ga ƴaƴan kungiyar Boko Haram don akai harin kunnan bakin wake cikin al'umma. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna, idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi, za ku ji korafin da al'ummar yankin Arewa maso gabashin Najeriya ke yi kan cewa babu wakilansu a cikin wani kwamiti da gwamnatin tarayya ta kafa wanda zai binciki zarge-zargen da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasashen waje ke yi wa dakarun ƙasar game da zargin cewa jami'an tsaro na cin zarafin al'ummar yankin. Amma yanzu kuma bari mu je ga jamhuriyar Nijar, inda matsalolin fashi da makami da faɗan daba suke so su zama ruwan dare a wasu unguwannin birnin Yamai, al'amuran da jami'an tsaron ƙasar suka ce suna kai ga ɗumbin asarar rayuka. A wani taron manema labarai, kakakin 'yan sanda Captain Mai Nasara Adili Turo ya yi wa 'yan jarida ƙarin haske kan girman wannan matsala, amma ya fara ne da adadin rayukan da suka salwanta daga farkon shekarar nan zuwa yanzu a wannan rahoto na Sule Mumuni Barma.
An samu kama mutum 11 wanda aka kashe haka cikin birnin Yamai. Mutane uku an kashe su ne cikin gidajensu lokacin da za a zo a yi musu sata. Mutum 6 ba yi su ba sai cikin karcen kwaratagi.
Ba idan kisan kan da barayi ke yi wa jama'a, bayane daga hukumar ta 'yan sanda sun yi nuni da cewa abubuwan da ke faruwa a unguwar kwaratagi na kama da halayyar 'yan daba.
Bisa kan wanda mutane 6 da aka kashe cikin garin kwaratagi, 3 cikin wanda mutane hada ne tsakaninsu, suna hada tsakaninsu wannan soke wannan shirka wannan da su mutane 3 na harko. Wata 3 zuwa yau, komisariya ta Francophonie tare da sauran unité na police sun ci gaba da yin operation de ratissage da patrouille cikin unguwar kwaratagi, kuma sun samu sun dora hannu bisa kan kamar mutum 700. Cikin mutane wannan 700 mun samu mutane wanda ana tuhumarsu da laifuka da dama.
Kungiyoyin yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi na alaƙanta yawaitar kashe-kashen mutane da sace-sacen dukiyoyin jama'a da yadda matasa suka tsunduma ga shan ƙwaya. Malam Ganda Sale na shugabancin kungiyar Adena.
Duk kaga an yi kashe-kashe tsakanin samari, to ku tabbata waɗannan an hataukin miyagun ƙwayoyi ne, tunda tsakaninsu in sun tada babu mai rike su.
A yayin taron manema labaran na hukumar 'yan sanda, an gabatar wa 'yan jarida mutane 8 daga cikin waɗanda bincike ya gano su da laifin kisan kai, ko da yake har yanzu da sauran rina.
Kwanakin baya mun ga cikin wata jeli an yi wani reportage bisa kan wani ɗan lokal wanda an kashe bakin butigin ne zan shi. Waɗannan mutane su ma mun samu mun ɗora hannu saman su.
Samar da aikin yi ga matasa wata ƙwaƙwarar hanya ce da ke kare su daga aikata aikin asha. To amma kuma faɗakarwa tare da ƙarfafa matakan daƙile hanyoyin bazuwar miyagun ƙwayoyi shi ne abin da ya kamata hukumomi su mai da hankali a kansa.
Tubarikalla a ƙasar tamu sabon tashi suna da yawa, kuma babu aiki, kowa bai so aikin na wahala.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Jama'a ga zance zani,
sai ka hodi miya shatan
zamani. Jama'a ga zance zani,
sai ka hodi miya.
Inda malan ya fada da an ce wa'azi ne ya fada,
wannan gaskiya ne shatan zamani.
To a gaida Sule, karfe 1 na tsakar dare ne da kwata a nan Washington DC, kuna kuma tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Ga shirin lafiya.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da jin fa'idar shayar da yaro da nonon uwa daga bakin Dr. Rukwayawa Mako, ƙwararriya wajen kula da lafiyar mata da yara a hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya. A hira da wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya ya yi da ita akan muhimmanci da alfanun shayar da yaro da nonon uwa.
Because a lokacin da yaro ya kama kan nono yana tsotsawa, akwai wani sako da yake kaiwa cikin kwakwalwa. Yakan ga sakon, yakan je a kwakwalwa cewa an fa haihu, ba ciki kuma an fa haihu. Sai kwakwalwa ita kuma an haihu, to me nake jira? Ai sai sako ya dawo. Idan sakon ya dawo, yakan dawo ya koma ga mahaifa cewa mahaifan nan ki fa tsuke bakinki, ki koma normal size ɗinki, saboda abin da ke cikinki fa ya fita. Wannan abin yin haka ɗin yana taimakawa ƙwarai da gaske daga hana zuban jini da mace za ta yi mai yawa mai tsanani a bayan ta haihu. Abin da ake kira PPH, wanda mata da yawa sun san cewa zuban jini bayan haihuwa mata da yawa ya kai su lahira. Kuma shi ne babban abin da yake kan gaba wajen mutuwar matanmu a lokacin da suka ɗauki ciki da kuma bayan haihuwa. Wannan zubar jinin shi ne yake gaba kafin wasu dalilai na mutuwar mata ya biyo baya. Don haka, idan uwa ta shayar da nonon nan a wannan lokaci da an haihu cikin tsakanin minti 30 zuwa awa ɗaya na bayan haihuwa, ba ƙaramin taimaka yake bane wajen tsaida jini ko rage zuban shi. Kuma jinin biki ba zai zama dogo ba, ba zai zama ya ɗauki dogon lokaci ba kafin ya ɗauki, saboda shayarwa. Sannan kuma shayarwa yana daga cikin abin da yake taimaka mu wasu mata wajen ba da tazara ma 'ya'yansu ba tare da sai sun sha wani magani ba. Wasu na ce daga cikin mata a fahimci ne da idan basira, saboda wasu matan Allah ya hore masu a lokacin da suke shayarwa ba sa al'ada. A kuma ba sa al'ada, akwai abin da ake kira hormones, wasu sinadarai na kwakwalwa waɗanda su sukan gaya ma kwakwalwa cewa ki mai da saƙo ga mahaifa cewa fa ana fa shayarwa, kada wani ciki ya shiga. Don haka koda ta sadu da mijinta yakan kadar sai kaga ba za ta ɗauki ciki ba, sai dai ranar bayan ta yayi. In ta yayi, sai kwakwalwa kuma ta yi aiki da cewa an fa daina shan nonon nan. Don haka mahaifa ki shirya, wani ciki zai zo. So a haka Allah ya shirya abubuwan shi wanda mutane ba sa fahimta ne ko kuma ba su sani ba, saboda rashin sani shi dama yana nan. Komai sanin ka, baka san wani abu ba. So duk waɗannan abubuwan su ne muke ci gaba da faɗakar ma mata cewa amfanin shayar da nono ma uwa, amfanin shayar da nono ga ɗan.
To madalla, yanzu kuma lokaci yayi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya hajiya.
To likita, yau zamu fara da wasikar Malama Bilkisu Mudasiru Muhammad a can Tafawa Balewa.
To
tace wai idan iska ya hura mata ido sai ta ji suna yi mata zafi, sukan yi ja sosai kuma su dinga yin hawaye, shine take son ta san shin me yake kawo haka.
To yawanci in iska da abu ya shiga idan mutum kuma yana sa idan ya zama ja haka, kuma yana hawaye da yawa, to abin da ke shiga idon na farko bai dace da idon ba. Wani lokaci yakan sa wani barayin idon ya dan dinka kumburi, shike sa idon ya jaja zur. So wannan ya faru dole ta je wani likita a duba. Akwai magungunan da ake iya bayarwa wanda zai rage jan idon, ya rage ruwa ko ya rage kaikayin idon. Amma dole sai ta je. Wani lokaci inda wannan na faruwa kamar tabaro za ta iya sa in ta san wuraren da za ta je iskar na zuwa haka ko abin na shiga, akwai irin tabaro musamman da za ta iya sawa wanda zai iya kare idon shi ma.
To.
Amma dole ta je wurin likita ya duba, a duba kwarai a tabbatar domin akwai kuma matsala da ke faruwa a cikin idon shi ke sa shi ke wannan.
Yake ja din ko ma menene da za a kokarin a bata magani ko?
Domin waɗansu ɓarayin cikin idon kin san ya kasu daban-daban ne a cikin idon. Akwai abubuwa da yato, akwai waɗansu wuraren wanda ko iskan ko abin da ya shiga ya kasa waɗansu wuraren su ɗan kumbure ko kuma su zama jajazur haka. Da wanda jiwon likita a duba yanzu akwai magunguna da yawa kuma da irin wannan tabarun duk zai iya taimakon ta kwarai da gaske.
To.
To
Allah ya sa a dace.
Amin amin.
To sai kuma wasiƙa da muka samu daga wajen Alhaji Mele Yusufari a can jihar Yobe.
To.
Ya ce yana son ka mishi bayanin amfanin ƙwayar maganin paracetamol a jikin mutum. Wai dan ya ga cewa idan mutum ya je asibiti aka rubuta masa magani kowace irin cuta sai ya ga an rubuta paracetamol a ciki. To yawan shansa ba ta haifar da wani illa ko.
To. Paracetamol da yana amfani ga ciwo ko zafi kuma yana amfani ga rage tsananin zazzabi. To amma kuma paracetamol ɗin yana da illa, akwai in ka sha shi yayi yawa da yawa a cikin jikin ɗan adam yana iya kawo illa ga hantar ɗan adam.
To likita bari kafin ka zo ga illa da zai yi ɗin.
To
inda ya ce idan mutum ya je asibiti idan aka rubuta mishi magani sai an haɗa da paracetamol ɗin nan. To me yasa likitoci suke tunda kace yana magani, me yasa likitoci suke hada da paracetamol tunda na san ba tare da wani dalili ba za su rubuta ba?
Abinda mai yiwuwa yawancin mutane suka ji azzakila suna da zazzabi ko wani ciwon gaba ko wani ciwon warwari na ɓarayin jikinsu, to nan duk paracetamol ɗin yana taimakon wannan. Amma wanda kowane irin abu da yawan in ba waɗannan ba to bai cika taimako. Yawanci abinda likitocin ke tsammani inda yawancin mutane ke zuwa asibiti ɗin kila suna da irin wannan ko zazzabi ko wani ciwon jiki ko wani tsamin jiki haka, duk wannan yana taimakawa.
Shi yasa yake haɗa da paracetamol.
Amma bai tsammani kowane lokaci ka je asibiti ana baka paracetamol ba, bai kamata a yi haka ba.
To likita ka yi bayani ka ce idan mutum ya fiye shan paracetamol tana ɓarna, yana ɓarna a jikin mutum. To idan ka ce yawa kima kamar in mutum ya sha na wata nawa ne ko kuma dai ka dan yi mana bayani?
To kamar in ka sha kamar nan yanda muke cewa in mutum ya sha kamar milligram 4,000.
To.
Wanda yake so akan sa mg a ciki, in ka sha 4,000 a rana bai kamata ka sha da yawa, saboda haka ma za ka sha ka dan karshen shi da yawa. Kuma in kana sha akwai magunguna da yawa da ke da shi a ciki, kamar magunguna ake amfani da mai tsananin ciwon jiki, kamar ai mutum kamar tiyata ko akan ba su ɗansu magunguna akan haɗa da shi wannan paracetamol ɗin. To shi yasa yawanci akan ce a rinka duba kada mutum ya rinka shan abin da ya fi wannan 4,000 ɗin, 4,000 zuwa 5,000
milligram ɗin. Ka yi bayani milligram 4,000 ko 5,000. Kamar mutum zai sha na kamar sati nawa ko wata nawa ne kafin ta mai illan na da kace ta yana yi?
Kamar yawanci wanda ake sha a gida kamar sukan zama kamar shi milligram ɗin 300 zuwa 500. To a rana bai kamata ka sha fi 8 ba.
To.
Kwaya 8 kada ka sha, musamman ka tsaya 7 a rana kenan.
To.
To in kana shan abin ya fi wannan yawan haka to wani lokaci nan gaba za a ga wani abu na faruwa ga hantarka. Sai kuma wannan kuma ikon Allah ne, amma ya kamata mutum ya rinka lura da wannan.
Dan akwai waɗanda duk abin da suka ji sai a je a sayo paracetamol.
Bai kamata a rinka shan paracetamol haka da yawa ba, illarsa kenan.
To likita tunda ma ka taɓo wannan batu na cewa yawan shan paracetamol ɗin na iya lalata mu mutum hanta, wasu sauran magungunan fa?
Shi ai akwai magunguna da yawa suna kamar in kamar aspirin, in kana shan aspirin da yawa shi ma yana kawo kamar irin gyambon ciki ko cikin kai so mu jini. saboda haka bai kamata mu rinka sha da yawa ba, ko kuma in ka sha kamar irin aspirin baka ci da wani abu ba, ka rinka cin dan abinci kafin ka sha shi, shin wannan baka yi wannan ba yana kawo ciwon ciki ko kuma yasa cikin ka rinka jini. To magunguna dai kowane magani yana da illa hajiya, saboda in za ka sha magani ka tabbar ka sha yanda aka ce ka sha.
Yawwa,
domin sha da yawa bai sa zaka warke da wuri ba hajiya.
To kuma idan kar amma aka baka magani ka baka gane ba kana sha, sai kai maza maza ka koma gun likitanka.
Eh, ko kuma wanda ya baka, duk wanda ya baka wannan magani inda ba gane ba, je ka tambaya, to maganin da na sha shi haka haka wani illa zai yi mini in na sha haka, domin kowane magani hajiya yana da wani illa.
To kuma in mutum kamar yanda nace, idan mutum ya fara sha din kuma ya fara jin ko yana jin wani ciwo ko abin nan, ya koma gun likitan shi, Allah ba shi likitan ma na iya cewa ya daina shan magani.
Inda kana shan magani ka gina maka wani abu da baka saba gani ba, yawanci kai hankali ko ka je wani likita ko ka tsaya sannan ka je kai magana da likitan, domin bai kamata magunguna inda ka so mashi kana gani wani abu ko kana jin jiri ko kuma kana gani wani kana irin bayan gida daban ko kana gani wani irin abu da daban da baka saba gani ba, to kai sauri ka kira likita ko ka je gansha.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
Idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira.
Eh, gaskiya ne hajiya.
To Alhaji Mele ya sake wata tambaya.
To
yace menene amfanin ganyen auduga ne a jikin mutum? Ko ya ga mutane suna kwadansa suna ci
auduga?
Eh.
To hajiya ban so na amfanin cin auduga ba a jikin dan Adam hajiya.
A'a, ba auduga ba, ganyen auduga.
Ganyen auduga?
Eh.
To hajiya ni dai wannan ban yi bincike, ban san kan amfanin ganyen auduga shan shi ba hajiya.
To kai mana bincike
ka. Mai bincike amma irin abubuwan ilimin kai miya da na karanta ban ga wani amfanin da aka ce, amma mai bincike.
To.
Eh.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu, sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A hannun yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC, nake fatar a huta lafiya.
A gaida Jummai Ali, yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da labarai a takaice.
To a takaice, sakatare janar din Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ya kadu da yadda wasu ƴan fasakurin bakin haure suka nutsar da su cikin ruwa a ganga da daura, wato daura da gabar kasar Yemen. Mutane akalla uku sun ji raunuka jiya Alhamis bayan da wata mota makare da babamai ta tarwatse a Mogadishu, babban birnin kasar Somalia. Hukumomi a Somalia sun ce motar ta tarwatse ne a kan titin Makal Makarrama, mafi wato mafi cike da hada-hada a birnin Mogadishu. Shugaban Amurka Donald Trump ya dada tsananta matsayinsa kan Koriya ta Arewa jiya Alhamis, yana mai cewa muddin Koriya ta Arewar ta takalo yaki tofa ta bakinsa sai ta ga abin da ba ta yi tsammanin za ta taba gani ba. Gwamnan jihar Louisiana John Bell Edwards ya kafa dokar ta ɓaci bayan da ambaliyar ruwa ta game birnin New Orleans a wani wato a wannan satin saboda lalacewar tsarin famfo. Wani haɗarin motar bus a yankin tsakiyar China ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 36 da kuma raunata wasu 13 a lardin Shanxi a cewar hukumomi. Motar ta taso ne daga Shangu headquarter lardin Shushan da daren jiya Alhamis, inda ta doshi birnin Luoyang da ke lardin Henan. A cewar 'yan sanda, gab da tsakar dare sai motar ta yi karo da katangar hanyar ƙarƙashin ƙasa da ke Qinling, wanda wani ɓangare ne na babbar hanyar Jing zuwa Hong Kong. Hotunan wato rahoton kafar labaran gwamnati ta Xinhua bai yi bayanin ko hadarin ya kuma hada da wasu motocin ba.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da an jima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana, za mu zo muku da wani sabon shirin Allah ya yarda. Kada a manta domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, za a iya zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya tayani gabatar da shirin, da kuma Chibahiro Diodene da ya haɗa mana wannan shiri, sai injiniyanmu Mr. John da ya daidaita mana sautukan. daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka birnin Washington DC Mahmud Lalo ke cewa sai ku tare mu a shirin mu na hantsi idan Allah ya kai mu.